والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم قوم الشاء هدو قبت رمضان شكرا تدبو ليلة داري هدو دا 40 دا بقوي هجرية uku ga watan uku ne ko hudu ga watan
uku
na yau uku ga wata duk wanda yake duk wanda tace hudu ba yar albashi bane ta rufe mana bakin ta yauwa a yau uku ne ga watan uku shekara ta 2026 miladiya zamu dora a kai inda muka ga karatun mu da iyaye mata a garin Kumo a kwalokar gamin jihar Bambe Nigeria muna magana akan hukuncin mace-mace ko mutuwa da kuma hukuncin takaba ga matar da mijinta ya mutu ya shari'a ta tanadar mata ta yi rayuwa bayan mutuwar miji. Mun yi magana kan takaba da hukuncin takaba wanda mun kadi saba yau za mu dora kan yarinya ce karama ta yi aure bata balaga ba bata fara haila ba shin ita ma idan mijin nata ya mutu za ce takaba ko ba za ce ba? Matar da aka aure ta bata tare ba ko ba tare da ita ba, ana rubun ba a sadu da ita ba, ita ma akwai takaba a kanta ko ba za ce takaba ba? Don ce da malamai Allah musu rahama suka tafi a kai shi ne takaba wajibi ne akan ramar yarinya babba ko karama, an taba saduwa da ita a auren ko ba sadu da ita ba, duk sai an yi mata takaba sai ta yi takaba. Budurwa ce ko bazaura, musulma ce ko ahlul kitabi ne sai ta yi takaba, baiwa ce ko ya ita ma sai ta yi takaba. Kenan dai kawai duk wata mace in dai an daura aure ba ruwan shari'a da an tare ba tare ba, ka karama ce babba ce a musulma ce ba musulma ba, duk sai sun yi takaba. Idan wannan yana nuna wani abu, yana nuna mana darajar miji da matsayin miji ya kamata a yi wasa da shi ba. Lalle shari'a ta ba wa miji kulawa ta musamman da kuma ainihin wato kiyaye dokokin Allah akan mu'amalantar miji bayan da mutu. Ummu Salama ta rawaito hadisi kamar da zuciya sai Bukhari da Muslim, wata mata ce ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah inna ibnati tuwfiya an hadha wajha, la ya ta nan mijinta ya mutu kuma ba ta da lafiya tana da ciwon ido, mu sa mata kwalli mu ba ta dama ta sa kwalli ko ba za ta sa ba? Annabi ya ce ba za ta sa ba har sau uku. Na gaya muku hadisin jiya. To a nan hadisin malamai suka ce manzo Allah bai ce ƙarama ce ko ba ƙarama ba, yarinya ce ko babba ce, mai hankali ne ko mahaukaciya? To kai ko mahaukaciya ce mijinta ya mutu to sai ta yi takaba? An sadu da ita ba sadu da ita ba, dole sai ta yi takaba. ta yi ta kama dan haka ma mu shari'ar musulunci ta yi magana akan ko kirista mutum yake aura ko ba yahudi ba yahudiya a ce yau da akwai wani musulmi da ya auri kirista ko ba yahudiya to inda ya mutu ce ta mai ta kama saboda fadin annabi da yayi a cikin hadisi inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashra wata hudu ne da kwana goma wasu malamai sun ce a cikin hadisin da annabi ce la hilu li mar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'atu ashhurin wa ashra suka rike cewa ai annabi ya ce limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba suka ce to ai kafara ko kirista ko bai hudu ya yi ta bata imani da Allah da ranar ƙarshe ba haka suka ce to amma Ibn Qayyim Allah ya masa rahama cikin manya-manyan malamai ya mayar da martani a nan cewa kawai manzo Allah magana yake yi bayani yake faɗa ba yana nufin a iyakan muminai bane masu imani ba an gane ko yace la yaqtadi nafi hukmihi anil kufar wannan hadisin baya nuna hukuncin baya kan kafirai yace amma wala isbatuhu lahum aidan ba za kuma a tabbatar da shi kai tsaye akan su ba kawai yace wannan za a duba menene ya faru shin mijinta ne ko ba miji ba ne yace dole a ce mijinta ne yace to idan har dai an yadda mijinta ne ko kafira ce ko musulma ne kawai za ta yi ta kama a gaya mata ba za ta yi aure ba duk da mata sallah sai a ce tunda kika yadda kika aure mai sallah to sai kin bi doka kuma ba za ki je ki aure ba sai bayan wannan wata hudun da kwana goma fata na iyaye na suna ganewa akwai abubuwan da mun fara magana akan su jiya ba a so mace mai ta kaba ta kula da su ko waiwayin su kata in tana ta kaba kamar kwalli da turare da kaya da aka rina ina irin kayan rini din nan me kuke ce musu kaya na rini wanda an sa ake rinawa kamar atamfa da aka rina ko shadda da aka rina to irin wannan saka lalle ba a yi lalle kada wata mijinta ya mutu a ga tana ta caba lalle kar ta yi hadisi ya zo riwaya daga ummu atiyya Allah ya yarda da ita ta ce kunna nunha an nahidda ala mayyitin fawqa salatin mun kasance ana hana mu kar mu yi ta kaba akan wani mamaci sama da kwana uku sai dai in miji ne shi ka zama masa kwana wata hudu da kwana goma ta ce kuma wala naktahilu annabi ya hana mu rinka sa kwalli mu mata idan muna ta kaba wala nutayyib ba za mu sanya turare ba wala nalbasu sauban masbughan ba za mu sanya suturar da aka rina ta ba sai dai wata tufa da ake ce da ta sauba asb wannan haka riwaya ta zo kun ga hadisi ya tabbata karara lallai in dai mace mijinta ya mutu to ba ta saka kayan da aka je aka musulmi a gidan jima dare ne ba ta saka kayan kwalliya wani awarwaro wani dan kunne wani dan abin da ake sawa na mata a hanci din nan na ado da zobe da na kafa da na hannu haka zaki fito furtuk kur jiya ma na ga muku komai zaki shafa sai dai ki shafa basilin mara ƙarshe an tsananta hukunci kwarai akan haka harkar saka kwalli lallai kar mace ta sa kwalli alhali mijinta yana yin takawa wala la taktahilu kar ta kwalli duk da wasu an samu wasu maganganu da wasu suke kokarin sauƙaƙa mata ta saka kwalli a da daddare da ranar kada mai ta kaba ta sa kwalli amma da daddare ta iya sawa idan ba ta da lafiyar ido akwai malaman da suka yi wannan magana to amma maganar cewa mace mai ta kaba ta saka kwalli da daddare da rana ta share shi wannan hadisin da'ifi ne jiddan hadisi ne mai mugun rauni ba a kafa hujja da shi Abu Dawud da ne rawaito shi da wayansa hadisin Ummu Hakim binti Usaid hadisin bai da kyau da haka ba maganan a saka kwalli da daddare in ganin Allah ya waye a je a wanke ido dan saboda ana ciwon ido a je a nemi wani maganin ba ma na kwalli ba kuma wannan yana nuna mana malama ashe shi kwalli a wajen ya mace ba wai dan kwalli ya kawai ake sa shi ba har magani ma yana yi duk wacce take so Allah ya mata ni'imar karfin ido idan ke zama garau ba ki zo kina ta rabe-rabe da sa gilas ba kullum to ki lazimci sa kwalli yanzu mu maza za ki ga yawanci idan mu da gilas saboda in kin lura kuma yawanci maza ba sa sa kwalli da maza sun gane sun gane sirrin kwalli da sun gane sirrin kwalli da sun rinka sa shi da haka yaranki ki dinga sa musu kwalli za su dade da karfin ido mai gidanki ki siyo dan kwallin ki ki ajiye dab da filansa in zai kwanta bacci ki ce tsaya 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 ka gani jirani kafin ya fara gangadawa ki ce bude idan ka gani ki surkuma masa kura tandu na kwalli ki goga masa kwarai kuwa wallahi ni da nake muku wajin nan ina son kwalli ina son rinka sa kwalli amma ina nayi abin ya gagara a Saudiya ne je na samu wani kwalli mai kyau mai tsada aka ce mun wannan kwallin malam ba magana ismet sunansa naje na siyo shi amma ina sai dai na zo gida in ce to Hajiya da Allah taimaka min ga kwalli na nan ko na manta a tunatar da ni babu namiji hidindimin sa sun masa yawa amma kwalli yana da amfani da aka ku rike wannan dama da Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba ku daman ina ma za a ga idan mace ba kwalli rabe-rabe haka ba kwalli in da ki fita kullun ki dan shafa ko da irin namu na gidan nan ne magana ta gaba shin mai ta kaba za ta iya yanke farce yankan farce ya shi ma ado ne mai ta kaba za ta iya cire gashi a jikinta ko na hamata ko na gaba mai ta kaba tana iya yin wanka da sabulu malamai suka ce eh wadannan abubuwa shari'a bata ana ta ba saboda ba a samu nassi karara da yazo ya fito ya hana mace mai takaba ta yanke barci ba ya halatta ta yanke barci ya halatta ta cire gashi a jikinta ya halatta ta yi wanka da sabulu amma mara kanshi kenan yanke barci aski wankan sabulu mai takaba za ta iya yi in dai ba ta yi da niyyar yin ado da kwalliya ba amma mutum ya zauna da farce zaƙo-zaƙo wata hudu da kwana goma ayi in tsautsayi ya ginda ya yi hadu da wani a sai a ɗauka reza ce a hannunsa sai ya ci yanka mutane Imam Ibn Qudama a cikin littafinsa Al-Mughni shi ya kawo wannan hukunci ya bayani cewa wala tamna'u min at-tanzifi bi taqlim al-azfar ko wala tumna'u ba za a hana mace tsabtace jikinta ta hanyar cire farce ba ko cire gashin hamata ko aske gashin da yake damunta ba hana ta yin wanka da sabulu ba sannan ba a hana mace mai takaba ta tsefe kanta ba tsifa al-imtishat ake cewa ba a hana mace mai takaba tsifa ya halatta ta yi tsifa saboda gyaran jiki ne ba wai kwalliya ne da ado ba warkwata ta dame ki wataƙila har ya haɗu da ma da kuɗin cizo duk a ciki ko ba su haɗuwa ne kam to bari in gyara fatawata to na ɗauka ko kuɗin cizo ma yana samun gindin zama a kan mace kaza ma Allah ya sauke to amma in tambaye ku wani yana faɗa wai wata mata ta zo yin tsifa tana taje kanta tana tsifa sai ga wani gari yana zubowa kamar garin masara gari ba yayi ta zuba da wataƙila ana aunawa da an samu kwano guda ma na sha in ba sha sa'a ba Allah kiyaye mu sai duniya ke nan gaba daya nace to wannan toka ce ko me dan drop to amozani to mace da kora kuma ke don Allah ki rufa musu asiri abadan Allah wannan tunan asirin ayyan yawa ni ban taba ganin mace da kora ba can dai to shi wannan dandruff din ba ku da maganin sa ne to me yasa to kun ji masu abun sun ce baya jin magani masu abun kenan baya jin magani kamar yaya in ka dame shi da magani ido yake dawowa kun ji masu abun ma'ana sai dai a bashi kenan yayi tana naka to wallahi ina ga yayi karke daki bashi ba haka bane cewa in an dame shi da magani baya tafiya ba haka bane idan an zo ana tsifa ne ba a kula da ido zai iya gangarowa idan mutum kawai ku nemi magani shampo din nan da kuke gani yana maganin dandruff akwai mayukan shafawa na zamani suna maganin dandruff a motsa ne kuma yawan gyaran kai din yawan tsabtacewa kai yana maganin dandruff ke me ya kai ki kika bar kan naki har ya zo ya dankare he ka ce wani gonar kanwa haba da Allah ki gyara da Allah ba kyau irin wannan kin zo kina tsaifa mai gidanki ya zo wucewa ai sai ai abun kunya ko ranar da kike tsifa an buɗe abinci kin ga mutane ai an je an barbada musu abun duniya Allah kiyaye ku je ku yara ku tsabtace ku kula. To macen da take da wannan larurar an Musa ne kuma tana zaman ta kaba, ya halatta ta tsefe kanta ta cire wannan dandruff din da an Musa ne. Sai maganan saka turaren wuta, shin mace mai ta kaba za ta sa turaren wuta? A'a, ko turaren wuta ba za ta kunna ba. Sai dai ya halatta idan ta yi al'ada, ta gama al'ada, to ta yi amfani da shi lokacin tsarkinta, ta dan sa a ɗakinta saboda ya kori ƙarni. Saboda akwai wannan suna al'adar ƙarnin yana iya shafar suturarsu, Allah ya sauke. To wannan ba laifi, da kuma duk wani turaren da za ta iya amfani da shi na korar ƙarni. Hajiya, a ka'ida idan mace ta yi al'ada ta gama duk ƙarshen wata, ya kamata a ce akwai wani turarenta da za ta rinka sawa a auduga, tana goge wurin da jinin ya zuba, saboda tsafta da kuma korar ƙarni. A yanzu kan ma da kuma korar dukkan cututtuka na zamani da infection. A da mata masu kulawa da kansu da gyaran jiki, ba yanda za a yi mace ta yi al'ada ba ta samu turarenta na miski mai kyau mai ƙanshi ta shashafa ba. Matan sahabbai auduga suke samu, auduga sosai, su zuba mata turare su goggoga su goge, ba yanda za a yi namiji ya ga wani ƙazanta a jikinki ko ya ji wani ƙarni. Idan kuma ya kama jinin al'adar nan ya taɓa sutura, to ana wanke suturar nan a gyara ta, ta yanda kar a yadda a bar namiji ya rinka ganin alamar jini. Kuma ina so in shaida muku, duk mace mai wayo wacce ta san me take yi, ba ta bari namiji ya taɓa ganin jinin al'adarta, ya ga alamar jinin za dai ta gaya masa tana yi, amma bai zai ga audugarta ba. Ƙaramin wando da ta yi amfani da shi da part din da ta saka, ba za ta taɓa barin namiji ya gani ba, saboda me? Abu ne na ƙazanta da ƙyama. In kika kuskura kika bari mai gidanki yana ganin wannan, kin je toilet kin cire, baki da tsari, wataƙila kina fitowa ya shiga ya gani, ya je ya ga tarin uban wannan jinin, wallahi ƙyamar ki zai. Idan toilet ɗin zamani ne aka sa ai maza-maza ai pollution, dama shi yasa kowace mace mai tsari fa, amma a ɗakinta ko a toilet ɗinta tana da inda take sanya dattin abubuwa, part ne, auduga ce da ta yi amfani da ita mai jini, akwai inda take boyewa, sai ta buɗe sai ta saka a bakan leda ba, sai ta kulle da an fake idan miji baya nan, sai a maza-maza a sa a shara a je a zubar. Amma mace ballagaza watsatsiyar mace mara kimtsi wacce bata samu tarbiya ta tsafta a gidan iyayenta ba, ba mamaki ta yi al'adar ta rataye wandan ma da jinin a rataye, wai bari sai na dawo na wanke. Inna lillahi wa inna ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi kin kunyata mata, kin tozarta mata. Da haka duk wani abu da zaki bari namiji ya ga aibinki da wallanki, ya ga ƙazantarki, kar ki yadda, kar ki bari, lallai ki ɓoye shi. Kar ki bari ya rinka ganinki da farce ta ƙozo, kar ki bari gashin hamata ya taru miki ya yawa da duk gashi na jiki, maza-maza da ya taru a tsaftace bai sani ba. Turarenki kar ki fashi, ba yadda za a yi mace ta rayu ba turare, bai zan yi ba, mai aure ko mara aure. Da haka idan kin samu kuɗi, to fara mai da hankali akan sayan kayan gyaran jiki dan shine jari ki shine ribar ki. In kika bari kishiyar ki tana yi ke ba ki yi, to yanda kika ga jaka wallahi haka mijin ki zai dauka ranar da yazo girkin ki. Ba ku yi hakuri, wani lokacin ba ku so a rinka gaya muku gaskiya, kuna ganin kamar an tona muku asiri ne, kuma ba haka bane. Akwai namijin da wallahi ba zai miki magana ba, kawai sai dai ki ga ya kaurace miki, saboda da kin zo wajen sa sai ya tuno wannan kazantar ne, sai ce je ki je ki je ki. Wata mata ta ce in dai za ta zo wajen mijinta to sai ya kore ta, tana zuwa zai ce me ya kawo ki, ta ce gofa dakin sa ne, ita fa ta yi mai abinci girki, me ya kawo ki, sai ta ce in tafi ne, sai ce tafi, ai ban neme ki ba. Kin ga wannan ai rayuwar wulakanci ce, dan Allah ku zama masu tsafta, ku zama masu gyara jiki, ku zama masu kulawa da shari'a. Yanzu idan matan sahabbai an ce suna da wannan kyakkyawan ɗabi'an ta tsafta, Nana Aisha ta ce auduga suke tanada, mata Annabi suka ce auduga suke tanada in sun gama al'ada suna gyara jikinsu da shi. Su fa ba su da mayuka masu tsada irin namu na yanzu, ba su da sabulai masu tsada irin namu na yanzu. Turare ne na gargajiya, turaren miski da auduga. Ke yanzu ina jin dan farin miskin ma da mata suke siya, miskin da hala ake cewa da shi, da ake dan shafa baki da shi, baki da alaka da shi. Haka za ki zo ki gama al'adar ki je ki afkawa miji ba gyara ya rena ki, ba ki kyauta ba, kin zubar da kimar kanki. Don haka saboda muhimmancin mace ta kula da jikinta, kun ga an hana sa turare, amma in ta yi haila za ta yi tsarki, ya halatta ta dauko turaren da za ta yi amfani da shi inda ta tatahhur, yayin da za ta yi tsarki. Ya halatta mace ta rinka shafa mai na gashi tana ta kaba, zaitu sha'ari ake cewa a larabci, man gashi. Akwai mai da ake shafa ya kara wa gashi baki, ko ya kara mai tsawo, ko ya laushi, bai zai dudunkule ba. Ya halatta mace ta shafa wannan, shi ma babu dalilin da ya hana ta. Mai ta kaba tana iya shafa man gashi ta gyara gashinta ta daure shi, saboda nan gyaran gashi ne ba dan kwalliya da ado ba. Haka Hafiz Ibn Hajar ya faɗa akan hadisin Ummu Atiyya wanda na karanta mana dazu. Duk abin da yake yana da amfani na gyara jiki ba kwalliya da ado ba, wannan ya halatta mace ta yi amfani da shi. Shafa mai kin ga gyara jiki ne, kada jikinka ya fururu, kada kafarka ta tsatsage, kada fuska ta mummotsi. Wannan dan mai basilin haka da farin mai wanda ba yi da kanshi, wannan ya halatta mai ta kaba ta ainihin wato ta saka. Ina fata ana fahimta. Yawwa, kula da waɗannan abubuwan zai taimake mu, saboda ana yawan yi mana tambayoyi ne akan wannan abubuwa. Fatan mu Allah ya sa ku gane. To sai matsala ta gaba, idan mace mijinta ya mutu, a ina za ta yi ta gaba, zaman ta gaba? Shine karatu na gaba. Yau fa zan yi tambayoyi. To a ina mace za ta yi zaman ta gaba? Matsalar zaman ta kaba matsala ce da akwai sabanin malamai. A wani gidan a ina idan mijinki ya mutu zaki zaman ta kaba? Akwai sabanin malamai. Lalle an kawo hadisai da yawa da suke magana akan inda mace za ta zauna ce zaman ta kaba, sai dai waɗannan hadisai da suke bayanin a ina mace za ta zauna ta zaman ta kaba ba su inganta ba. Hadisan da suka ware suka ce dole sai a wuri kaza za ta zaman ta kaba ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda Allah ya ce umkusi fi baitiki hatta yablugha al-kitabu ajala. Hadisi ne dha'ifi a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malamai. Akwai hadisi mursali a wanda aka kawo ta hanyar Mujahid wanda wasu mutane ko wasu mata an ji an kashe mazajensu a yakin Uhud a suka zo suna tambayar ya za a yi, shi ma aka ce su zauna su ta kaba a cikin gidajensu ko kuma su zauna su ta kaba inda suka ga dama a inda a cikin gidajensu. Akwai hadisin Ali ibn Abi Talib, shi ma hadisi ne ingantar mai rauni da ya ce a mace ta kaba a inda ta so ko ina ne. To malaman musulunci ma dai sun faɗi kowa ra'ayinsa, ga su a gurguje kamar haka. A babi na ilimi za mu kawo shi sannan mu faɗi meye yafi inganci a kula da shi. Dangane da maganganun sahabbai, Allah ya musu rahama, an samu adadi cikin sahabbai sun ba da shawara cewa duk matar da mijinta ya mutu to tana da zaɓi ko ina ta ga dama ta je ta kabarta, ba dole sai iya gidan miji ba, ta atad haisu sha'at, ta zaɓi inda ta ga dama ta je ta kaba. Wannan ra'ayin Ali ibn Abi Talib ne, ra'ayin Abdullahi ibn Abbas ne, ra'ayin Jabir bin Abdullahi ne, ra'ayin Nana Aisha ne. Allah ya dade su gaba daya. Duka waɗannan sahabbai suna da ra'ayin duk matar da mijinta ya mutu kar a tilasta mata a ce sai ta zauna a gidan miji, ko ta gida zauna a gidan baban mijinta, ko ta dai gidan wani, kawai ta zabi inda take so. In Abuja tace za ta tafi can kusa da mai girma shugaban ƙasa, a can za ce ta kabarta, shi kenan tana da masauki sai ta je. Idan a Gombe za ta yi kusa da gidan mai girma gwamna, sai ta je, Allah kiyaye. In kuma Cilo ta ce za ta, to a kyale ta tafi. Ballantana Jauro tukur kam, ai ba sai na yi magana ba ko? Warai kuwa. Babban gari kenan mai daraja mai albarka. Ya na ji shiru ne? Ko ba ku yadda ba ne? Ali ibn Abi Talib ya inganta daga gare shi a idan mace tana ta kaba yana iya canja mata wuri. Ta zauna a can gidan ya ce ta shi koma gidan wani. Ta zauna a can canja mata. Kenan abin yana da sauki. Jabir bin Abdullahi yace duk mai ta kaba ta zabi inda take so ta je ta kaba. Ibn Abbas cewa yayi kunga Allah cewa yayi kawai ta je ta zaman ta kaba arba'ata ashurin wa ashara. Kawai bai ce a ina ba, kawai dai ko a sama za ta yi ta kabarta ko a ƙasa ko a ina ne ma za ta yi ta je ta yi. Kin ga wannan ra'ayin yana nuna in ta kama mace mijinta ya mutu za ta hau abun hawa ta tafi wani gari don ta je ta yi ta kaba, ya halatta ce tafiya kenan a wannan ra'ayin nasu. Nana Aisha ita ma an samu magana daga gare ta. Umar haka, Abdullahi dan Mas'ud da Umar da Abdullahi dan Mas'ud su kuma suka ce mace ta zauna a gidan mijinta tayi ta kabata. Wannan shine inda aka saba mu dai hukuncin mu da ake bayarwa a nan ko a gidan miji take. Wannan ra'ayin Abdullahi dan Umar ne, ra'ayin babansa Umar ne, da kuma Abdullahi dan Mas'ud. Ibnu Umar a wata riwaya yace la takhruju almutawaffa anha fi iddatiha min bayt zawjiha, kada matar da mijinta ya mutu ya tafi lahira ya batta katta yadda ta fita daga gidan miji, duk inda za a je a dawo to ta zauna a gidan mijinta tayi ta kaba. Kenan mu nan kasar fata wadda muke bi ra'ayin Abdullahi dan Umar ne, mace tayi ta kaba a cikin gidan mijinta. Wasu mata mazajen sun mutu an kashe su a wajen yaki, suka ce mu muna cikin damuwa, muna ta zama, muna cikin tsoro. Umar wannan Ibnu Mas'ud yace to ba damuwa, ku rinka haduwa wuri guda in rana ta yi, tunda kuna zaman cikin tsoro. Mazajen su aka karkashe ba kowa, suna zaman kadaici a gida. Yace to ku hadu ku je ku zauna a wuri guda kuna ganin junan ku, amma in dare yayi kowa ta koma gidan mijinta ta kwana. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yana da dabi'ar da ya zo a riwaya cewa idan mace ta taho za ta yi aikin hajji ko umra bayan mijinta ya mutu, sai kore ta ce koma gidanki. Kun ga ana yawan tambaya a ce shin macen da take ta kaba za ta iya zuwa aikin hajji? Amsar ita ce sai a ce Umar ya kasance na koran mata waɗanda mazajensu suka mutu suka fito za su zo aikin hajji, sun ɗauka ya halatta su je su yi kore su ce ku koma gidajenku, ku je ku yi ta kaba a can, ba za ku je hajji ba. Daga ƙarshe ne menene hukuncin da za mu tafi, sai mu ce ya halatta mace idan mijinta ya mutu duk inda ta ga dama ta je ta yi ta kabata, shi kenan zanciya ƙari. Mace mai ta kaba za ta iya sa farin kaya fari ƙal ko ba za ta sa ba? Ya halatta mace ta sa farin kaya, farin hijabi, farin riga, farin wando, komai fari. Wani watakila zai gane ce a wannan kwalliya ne, ado ne, a wanda aka hana ta sa, wanda aka rina, kayan da aka rina shi ne ba za ta sa ba, amma kaya fari za ta iya sawa, ba laifi. Haka Ibn al-Munzir ya ruwaito kamar yadda Imam al-Qurtubi ya nakalto daga gare shi, lalle mace tana iya sa farin kaya in tana ta kaba. Mace mai ta kaba tana iya sa alhariri, alhariri tana iya sawa? To ba a samu wani nasi daga Annabi da yace kada ta sa alhariri ba, yasa wasu daga cikin malamai suka ce tunda dai ba a samu nasi ƙararra ba da yace kada ta daura alhariri ba za ta iya sawa. Wasu kuma suka ce alhariri ado ne, kwalliya ne, katta yadda ta sa, da annan mu'minat zina, ina cikin kayan kwalliya, kenan ba za ta saka alhariri ba. Kayan da aka rina shi da bakin abu shi ma yana cikin rinin da aka hana, kun san baki daban wanda aka yi shi da ja da girin da yalo da kala kala din, shi kuma kwalliyarsa daban ne. Al-masbugu bil aswadi suke cewa, wasu malamai sun ce hatta kayan da aka rina a tamfa ko shadda da aka rina ta da baki ba za ta saba, saboda manzo Allah ya hana mace ta rinka sanya sauban masbughan kayan da aka musu rubi da wanda aka yi da ja, da wanda aka yi da yellow, da wanda aka yi da kore, duka saboda manzo Allah ya hana. Magana zobe ba na hannu, magana sarkar wuya ko na azurfa ko na lu'ulu'i, bai halatta mace ta sanya waɗannan abubuwa ba da na gaya muku, ko wuyar sarkar wuya ko zobe, ina fata ana fahimta, ko agogo ne inda sunan kwalliya ne da ado, bai halatta saba saboda tana takawa. Shi yasa Imam Malik Allah ya masa rahama yace wala talbasul mar'atul haddatu ala zawjiha shay'an min al-huli khataman wala khalkhalan wala ghayra dhalika min al-huli. Imam Malik ya rufe kofa duk wani abu na ado inda kina takaba ba za a saba. Mace mai takaba tana iya saka niqabi, niqab mijinta ya mutu kuma ta je ta rufe fuska tana sa niqabi, babu laifi, halal ne mai takaba ta daura niqabi a fuskarta bayan mutuwan mijinta, ba laifi bane saboda babu dalilin da ya hana, kuma niqabi ba a fiye daukan niqabi a matsayin kwalliya ba, niqabi kawai sutarce jiki ne da rufe fuska. To amma wannan ba yana nuna cewa a ban sunan shi wanda bata takaba ita ba za ta sa niqabi ba, niqabi addini ne, saka niqabi shari'a ne, abu ne mai kyau. Kada a rinka ganin mata masu sa niqabi ana cewa ai masu tsananin addini ne, a masu tsoron Allah ne, masu ibada. Duk wacce ta zabi ba za ta yi ta yawo fuskar ta a wangale kowa yana gani ba, tana da yanci ta lullube fuskar ta, tsohuwa ce ko yarinya kura. Da haka ra'ayi ne idan an saka yayi, in ko mace ta zaɓo ba za ta saka ba, shikenan shi kuma bai zama dole dole farilla ba, abin yana da sauki. Amma dai idan mijinki yana so ki sa niqabi ki rinka sawa, in yana so ki rinka sa niqabi musamman in zaki fita to ki rinka sawa. Amma akwai mata a cikin ku masu wuce gona da iri kuma su kuma niqabin in sun zo hana mai gida ma ake kakaba masa a kitchen niqabi, za ta shiga toilet niqabi. Akwai mijin da ya kawo kukan matarsa tana masa haka, yace ni fa wannan sunnar ta ku na fa kasa gane ta, ana ta ahlus sunna a gida matarka ta sunna ta zo ta kife maka, ke ba za a ga fuskar ki ba. Yace ga uban saka hijabi yanda kika san kanwar malaika Jibrilu, hijabi a gaban miji, in miji ya kira ta rabe da hijabi yana ta jan kasa, ita wai mai takawa da tsoron Allah. Hijabi baya kan miji Hajiya, niqabi baya kan miji. Lokacin da kike zaune da mijinki ba sai kin sa masa hijabi ba, ba sai kin sa mai niqabi ba, wata ma da kokari wai har da safar hannu da ta kaba gaba ɗaya ta rufe gaba ɗaya, wai mijinta ha ba. Idan mai gida ya dawo, cire niqabinki, cire hijabinki, ki zauna masa yanda yake sha'awa yake so, da a bar shi yaje yana kallon matan banza a waje, ba wanda ya gama tasa ta halal ba, ana ta nuna muku amma ba kwa ganewa. Wani baye da yazo ya kira matarsa ya ja mata kunne yace billahi alazim, in kika sake zuwa gaba nan da hijabi Allah sai na bata miki rai, na gaji. A'a yayi tafiya ya dawo, kin debo hijabi rabe kin taho da niqabi, mai gidanki ba wannan, zaki je gidan biki ko zaki fita waje sai ki, amma mai gidanki kam ki sauka ga masa mana,
meye mutum zai gani ya ji dadi sama da matarsa? Kina sa niqabi da hijabi ne ai kina rufe jikinki dan kar a gani, to mai gidan naki ke masa gashi ya ganki bayan Allah ya halatta masa? To shi yasa wasu ustazan matan suna da kauyanci a cikin gidajensu, ga tsoron Allah, ga karatun Qur'ani, ga hadda, ga tilawa, ga hadisi, ga komai, amma babu wayewa. Duk wanda yaje ya dauki wani abu ya sa shi ba a inda ake sa shi ba, to ya zo da bakon abu, ya zo da kauyanci. An yadda kina da takawa, kina da tsoron Allah, kina da kaza, an yadda, amma mijinki kam don Allah ki dan daga masa kafa. Idan mace tana ta kama za ta halatta sa niqabi, wannan babu laifi, Allah gane da mu. To na gangaro na kusa tsayawa, amma akwai matsaloli har yanzu. Menene takabar macen da tana da ciki mijinta ya mutu, ga ciki, ga mutuwar miji, ga takaba? Wannan al'amura sun taru da yawa. Shi dai ciki ba a san wata nawa ya saura ba, zai iya yiwa cikin nan saura wata bakwai a haife shi. Kinga na farko dai bai halatta ta yi aure ba sai ta haihu, ko idan mace an sake ta mijinta ya sake ta, ko ta mutu, akwai ya mutu da ciki, za ta iya aure ba ta haihu ba? Wannan ai kowa ya sani, ko jahilar wancan garin ai ta sani. To yanzu wannan ga hukuncin takaba ga mutuwa ta miji, suka ce takabar mace tana karewa ne da haihuwa kawai, iddatar haihuwa ne bi wad'il hamli kenan. Takabar mace mai ciki yana iya canjawa daga wata 4 da kwana 10, wataƙila ya kai wata 8 ko wata 7. Yanzu in ya mutu ya barke da ɗan ƙaramin ciki na sati 2, kin gamu da aiki, za ki zauno? Wallahi mata akwai abin tausayi sha'aninsu, akwai abin tausayi. Satin can muna gama karatu, na tashi na koma gida, sai wata ta yi mun wata tambaya irin wanda aka yi mun anan, hankalinta a tashi. Na ce me ya faru Hajiya? Don Allah mala, a ce maka wallahi na rantse da Allah azumi na dab da magariba saboda kiran sa kira sallah. Ta ce me ya kai ni, me ya kai ni? Na je na shiga ban daki sai na ga jini. Na ce kash alawati, zan ce ya kare. Ta ce yanzu malam azumi na ya kare. Na ce to ni dai ba ni na karya shi ba, jininki ne ya karya shi, azumi ya kare. Ta ce malam ƴan mintuna ne fa suka saurafa. Na ce to ya za a yi? Motar ce ta dauke ki tana gudu tana gudu, saura ka danta shiga Abuja, taya ta fashe haka kawai, sai a ce an kai ki Abuja? Ba ki shiga Abuja ba ai. Sai hakuri, kar ku damu, abinda Allah ne ya kaddara muku, kuma insha Allah akwai lada. Eh, kar ku taba damuwa, kar ku taba jin ciwo, kar ku taba jin ciwo. Yawa ta ce wai ni malam me yasa maza ba su haila ne? A'a, to Allah wato tana ga ina ma da mijinta shi ma yana haila, ya dandana abinda ake ji. Haka Allah ya kaddara, haka Allah ya kaddara. In baya haila ai yana gulando ai, in yayi gulando yana yankewa da reza ba, jini yana zuba ba, ai ya isa. Allahu akbar, Allah ba ku hakuri. To yanzu bari mu ji me malamai suka ce. Da haka mai ciki idan mijinta ya mutu, takabar ta shine haihuwarta kawai, ba wani maganar lissafin watanni, da wani kwana goma kawai a jira ta yi akwai hadisi cikin Bukhari hadisi cikin Muslim hadisin Ummu Salama Ummu Salama tace kutila zawju Subai'atul Aslamiyya an kashe mijin Subai'atul Aslamiyya wahiya hubla tana da ciki wata mata ne an je yaki aka kashe mata mijinta alhali da ciki a tattare da ita tsohon ciki shakkab ana iya haihuwa yau ko gobe mijin ya tafi yaki Ummu Salama tace fa wada'at ba'da mautihi bi 40 layla bayan mijinta ya mutu kwana 40 chip chip sai ga Subai'atu ta haifa da jariri wani bawan Allah shi kuwa da kokari tana cikin jegon nan kwana 40 tana cika ashe yana fako yana jira tana haihuwa kwana 40 din washe gari kawai sai gashi yazo yana sallama wa yazo yace bazawari ne yazo yazo neman aure to da jego su ba ruwan su sabai su ai auren taimako suke yi ku kuma zan wannan zamani auren sha'awa ne auren biyan bukata kawai da jegon ta yazo in neme ta da danta jariri danyen jego kuwa to kawai manzo Allah ya mata aure Abu Sanabil ibn Bakak yana cikin wanda suka neme ta ita wannan Subai'atul Aslamiyya tana cikin mata ma masu farin jini idan an tambaye ki a cikin sahabbai wace wani mata ne masu farin jini da tana jego ana neman auren ta Subai'atul Aslamiyya hadisi Imam Muslim ne ya ruwaito shi amma yana da wani siyaki da yazo ba ta wannan ba a wata riwaya aka ce tana karkashin Sa'd bin Khawla ne tana bani Amir ibn Ru'ay shi Sa'd bin Khawla mijinta yana cikin wanda suka je yakin Badar aka kashe shi ya rasu afwan yana cikin wanda suka halarci Badar kai amma ya rasu ne a Hajjatul Wada'i hajjin bankwana a wannan riwayar kenan kin ga mijin ba yaki yaje ba a aikin hajji yaje tana da ciki ya mutu bata gushe ba ba a dade ba kawai sai ta haifa da a wannan riwayar an yi bayani bayan ta yi 40 saboda wannan riwaya za ta iya bamu matsala cewa to yanzu idan mace ta haihu bata yi 40 ba bata gama jinin biki ba a zo a neme ta to sai wannan riwayar sai ta yi bayani bayan ta yi 40 falan mata allat min nifasiha tajammalat lil khuttabi yayin da ta yi jinin biki ta gama kwana 40 dinta jini ya gama zuwa kawai sai ta kama wanka da kwalliya saboda masu neman aure daga nan malamai suke cewa ashe ya halatta mace bazawara ko macen da mijinta ya mutu ko macen da aurenta ya mutu idan ta gama iddarta ta fara zabga kwalliya da ado ta zauna ta jira ko Allah zai kawo kasuwa Allah ya kawo kasuwa zawara ba su zo su yi ta layi ki dan daga labulan window ki lega ki ce duma mun waye ne in kin lega kin ga wani jigari ne ki ce a gaya mai yayi hakuri da Allah sai ga wani mutum mai suna Abu Sanabil ibn Ba'kak wani mutum ne daga Bani Abdiddar ya ga mata ta yi kwalliya mijinta ya mutu ta haihu tana gama jinin biki bata gama wannan wata hudu da kwana goma ba kawai sai ga ta yi kwalliya irin kwalliya irin na zawarawa kun ga ba sai na fayi bayani kar a ce na yi tonan asiri duk inda kika ga bazawara to in Allah ya tsaya da kiya ga kafarta da dan haske ta shafa basilin dinta ku yi hakuri bazawara ba ta fita haka a banza saboda me dole a gane bazawara ce ta dan gyara jiki saboda me Allah kawo kasuwa yace mali araki mutajammila ke ya nabi kin yi ado kin yi kulliya la'allaki tirjina nikah ko dai wai aure kike so ne kafin ta bashi ansa yace wallahi innaki ma anti binakihin baki isake aure ba hatta tamurru alayki arba'ata ashhur wa ashra sai kin yi wata hudu da kwana 10 subai'a tace ayya falamma qala li zalik ya inda ya ga mini haka jama'atu alayya siyabi hina amsaitu na hada kaya na na saka hijabi na na gyara jikina ban tsaya ko ina ba sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu an zalika nace da shi ya rasulullahi ni ne mijina ya mutu an je aikin hajji ya mutu yana mutuwa na yi da nayi kwana 40 nayi wanka na gyara jikina nayi kwalliya ina jiran abinda Allah zai kawo sabon miji mata kenan Allahu akbar mata mata waɗannan halitta waɗannan mutane ka duba malam mace mijinta suna zaune Allah ya dauki ransa ya mutu kuma sai ta zo ta ce wai za ta ƙara sabon aure ba ma haram bane halal ne amma dai namiji ya kamata ya tausaya wa kansa ba ruwanta in mutuwa ne wancan kam ya mutu ya tafi za a sake sabon aure a sake sabon lalan rayuwa da wani mijin daban shi yasa duk namijin da yazo ya kone ya bushe ya kekaye ya makale wa mace yana ta rashin hankali yana abun kana mutuwa za a fara zuwa ana kwankwasa kofar gidanta wani da zai aure ta kuma tas za ta je ta auren ta har ma da guda ayyirire mijinki yana kwance a kabari ki je ki kara aurenki to ni ne ba hanawa ne ba fa amma ni halin ku ne nake faɗa nace to wata ta ce ai ma zan suwa haka ne to abin haka ne yau ramuwar gayya za a yi wa malam din kenan to ni da na dan lullube abuna zan gama karatu na ba ku tuno ba shi kuma kuna sani hai jama'a wato yi min imaka ne kai ma ba da shi ma namiji in matar ta mutu ai wata zai karo gaskiya ne wallahi gaskiya ne dan haka aka yi Imamu Ahmad ma Allah ya ji kansa rahama matarsa ranar da ta mutu yace a nemo masa wata maza baya so ya kwana bai da mata tafti babbar magana kenan Allahu akbar a ranar yace a nemo masa wata yace mutuwa dai ta mutu Allah ya ji kanta da rahama to ku yi hakuri yanzu dai na me da bukata ba ku yi laifi ba tunda gaskiya shi ma namijin haka yake kin san me yake faruwa yau malama idan fa mutum matarsa ta mutu wallahi daga gurin ta'aziyya ake tallata masa ana masa ta'aziyya a ashe wance Allah ya mata rasuwa ya dan fashe da kuka wallahi wani ya kan Allah ta waje na yi nace bayan ya gama koke kuken sai ya ce zo mana na dan son magana ya fitar mai waya ga wata ce a masha Allah to alhamdulillah to ga wannan da indika abin nan insha Allah ko kai magana tana nan zamu tsaya maka sai a samu ai aure kawai ba da wani to masha Allah shikenan yana zaman makoki ana tallata masa ƴan mata hajiya kina can baki gama ma mala'ika bai ma gama juya ki yana miki tambayoyi ba wannan duniya kai wannan duniya tana cike da abin tsoro shikenan tace ni gani abin da ya faru kenan manzo Allah ya ce a ina ai tunda kin haihu kuma kin riga kin yi 40 ya halatta ki je ki aurenki tace wa amarni bil zawaji bit tazawuji in badali subai'atu tace manzo Allah yace in kin ga dama kina da ra'ayi ki je ki kara auren ki kenan a takeice idan mace mijinta ya mutu kafin wata hudu da kwana 10 nan su cika sai ta haihu babu wata takaba akan ta shine kawai karatu duk wanda mijinta ya mutu bata kai wata hudu da kwana 10 ba to babu wata takaba akan ta ta huta amma kuma idan mijinta ya mutu ya batta da dan karamin ciki wata 1 wata 2 to wallahi sai ta yi zaman karshe sai ta haihu shine takabar ta za ta kare Allah sa kuna gane ai hakuri dan mura ce ta kama ni wallahi gaba a cin kaji da ranan nan sai dai hakuri amma wannan muran maganin ta ka samu kaji lafiyayyu da zabi a cikin kwano a rufe kana budewa kaga haka kaga kasusuwa wani na kan wani yawwa da ka sharbe ka sharo man nan in kai zufa sai kaga makogonan ya bude tas Allah ka mana kaji masu albarka Allah saka dalil Allah ce maka to bari mu zama tsaya ita kuma wannan matar mai ciki ne yalla ita wannan matar mai ciki ce kin ga yanzu akwai matsalar ciki sai mijinta ya sake ta bayan ya sake ta tana da ciki kuma mijinta ya sake ta sannan kuma bayan ya sake ta ya mutu jiga yake kenan kin ga abin ya hadu ya sake ta tana da ciki kin ga iddarta sai ta haihu kenan ko to kuma yazo ya fadi ya mutu idda bi ta hadu mata ga iddar ban sunan shi ga iddar saki ga iddar ta kaba yaya za a yi kawai sai mu koma ayan nan da Allah ya ce wa ulatul ahmal ulatul ahmali ajaluhunna an yadana amlahunna kawai duk wata mai ciki iddar ta kawai haihuwa ne gaba daya aje kowanne magana kawai ta ajira haihuwa haihuwar ta kawai ta gama komai kawai wannan haihuwar gireda ne in ta zo rushe komai take haihuwa ta dauki nauyin iddar ta saki haihuwa ta dauki nauyin iddar ta mutuwa shikenan kuma wannan ijma'i ne duk malaman duniya abinda suka yadda kenan a kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a cikin mughni ajma'a ahlul ilmi fi jami'il asari ala anna al-mutallaqata al-hamil tanqadi iddatuha bi wad'i hamliha shikenan tana gama iddata ne idan ta haihu to shikenan ga wata matsalar kuma yaya labarin mace mai ciki ɗan biyu yaya za ta yi iddarta kin san ɗan biyu akwai mai haifan ɗan biyu a lokaci guda akwai mai haifan ɗan biyu ta haifa ɗaya ɗayan kuma zai yi jinkiri sai wani lokaci ma zai taho ina jin Hassan din ne yake fara zuwa Husaini kuma daman bai da sauri ko kun taba sanin wannan mace tana iya haihuwa fa da safe ana murna masha Allah ta haihu lafiya ai ta sauka lafiya ta yi kaza kaza wallahi nake ga miki sai washe gari kawai sai kiji an ce ta ƙara wani haihuwa a ce yayan guda biyu ne kai wannan lamari sai Allah to duk matar da take da cikin ɗan biyu in ta haifi daya to dayan bai wadatar tayi idda ba sai ta sake haifan dayan kenan bata gama ta kaba ba kuma in ma saki ne bata yi idda ba sai ta haife dayan dole sai an tabbatar cikin ta ba komai tas komai ya gama karewa. To ya labarin iddar matar da mijinta ya mutu tana shakka tana da ciki ko ba ta da ciki, ko matar da mijinta ya sake ta tana shakka akwai ciki ko ba ciki, ita yanzu babu garanti, wata ila a kauye take babu abun gadawa a gane da cikin ko ba ciki. Bata isa ta je ta yi aure ba sai ta tabbatar da akwai cikin nan ko ba ciki, ba za ta yi gaggawan aure ba sai abin da ke cikin cikin ta ya riga ya bayyana. Ga wata mata ita kuma mijinta ne wato ya tafi cirani ya kuya ba a san inda yake ba, ya kuya kawai sai aka zo mata labarin cewa ya mutu. Yanzu irin matan nan suke kama na malam wallahi yau mijina yau shekara bakwai bai dawo ba, yara sun girma bai dawo ba, kaza kaza, bata san a ina yake ba, a nace yake, a Lagos yake, a Libya ya tafi, a Niger ya tafi, irin wasu maza marasa kirki da mutum zai danna ya gudu ya tafi ya bar matarsa. Kurin tana zaune sai aka ce mata ke mijinki fa ya mutu. To kin ga yanzu anan labarin zuwan mutuwan mijinta daban, yaushe kuma mijin ya mutu daban. To abin tambaya anan yanzu yaya za ta yi iddarta? Za ta yi idda ne daga jin labarin yau ya mutu za ta fara lissafi, ko ku za ta binciko a gaya mata yaushe mutu? Wani zai ce ke yau ai ya fi shekara, wani hadari da aka yi a birnin Gwari aka yi ta fada a rediyon Kaduna ana ta bayani mota ta kone ai da mijinki a ciki, yau yaushe? Yau ya fi shekara. To yanzu mijin ta ya mutu ya fi shekara da mutuwa, labarin mutuwarsa bai zo mata ba sai yau, ya za a yi da iddarta? Da yawa daga cikin malamai suka ce idan matal mar'a ko an almar'ata idan mata anha zawjuha wa huwa ghaibun, idan mijin mace ya mutu baya nan to za ta yi iddarta ne, za ta yi iddarta daga ranar da ta ji ya mutu, a ranar da ya mutu. To ya ai, to ai yayi shekara da mutuwa, ana gaya miki ce alhamdulillah ni kan na gama takabata, na gama iddana, shikenan gobe ma ki wanka ki fito bakin kofar tashan magariya ki jira abin da Allah zai kawo, ba shikenan ba? Kenan wannan ana aiki da ranar da mutuwar, ranar da imutu, ba ranar da labarin mutuwar ta zo ba. Wasu malamai suka ce a ai za ta yi idda ne da ranar da aka ce ya mutu, to daga ranar za ta sake sabon lissafi. Wani zance ne fi inganci? A ranar da ya mutu, inda ta samu labari an ce mata yau aka gaya mata ya mutu amma shekararsa guda da mutuwa, to ta gama iddarta, shine zancen da yafi inganci. To daga nan kuke yawan tambaya kuma mata, wai wata mata ce mijinta ya sake ta ya dade da sakinta amma ba ta samu labari ba, sai daga baya-bayan wajen wata nawa sai ya ce ai shi ya fita da sakinta, to yanzu yaushe za ta yi, da me za ta yi aiki? Da yau da ta ji ya sake ta, ko ko da lokacin da ya rubuta takardar? Sai a duba takardar a ga yaushe ya sake ta. Ai wajen wata bakwai da wuce shikenan ta gama iddarta. Wasu malaman suka ce kuma a'a, lallai za ta yi amfani da rana, amma wancan ra'ayin shi yafi inganci. Allah sa kuna ganewa. Dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina tufuna minkum yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wannan ka'ida ce ta damar takaba wata hudu da kwana goma. Anan Allah bai yi bayani akan yaushe labari ya zo ba, kawai mutuwa. Wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai irin su Mujahid, Sa'id bin Jubair, Imam Atha suka ce kawai mace mai takaba za ta yi takaba ne ta'addatu min yawmi yamut, daga ranar da mijinta ya mutu. haka Ikrima yace, haka Nafi, haka Ibn Sirin da Talq ibn Habib, su kuma suka ce iddatuwa yau mai mutu suma ranar da mijinta ya mutu shine ranar idda. Sa'id ibn al-Musayyib, Sulaiman bin Yasar, su kuma suka ce ranar da aka bata labarin an sake ta, idan akwai hujja bayyananniya, ai ranar da ya mutu kai ko ranar da ya sake ta, amma sai da hujja tabbatacciya. In ya tabbata, to za ta iya daukan ko daya, kowane daya ta yi aiki da shi. Da haka abu na ƙarshe shine yarinya ƙarama, ko in ce matar da aka aure ta ba a sadu da ita ba sai mijinta ya mutu. Kamar na gaya muku shekaran jiya, ko kuma mu ajiye maganar mutuwa, yanzu mu dawo kan saki. Macen da mijinta ya sake ta, ya aure ta kafin ma ta tare, suka je a waya suna musu da jayayya akan kudin fati, yace ba zai bayar ba, tace wallahi sai an bari, ce to na sake ki. Kin ga wannan, kafin ma ta zo gidan sai ya sake ta, akwai idda akan ta. Allah ya bada amsa akan wannan, ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Duk matar da mijinta ya sake ta kafin ya sadu da ita, kafin ya taba ta, kafin su yi alakar aure, kuma sai ya ce ya sake ta, ya aure ta kafin da tare, ya sake ba idda akan ta, fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Wannan a saki kenan, ba kuma a mutuwa ba, hukuncin daban ne. Haka matar da ba a sadu da ita ba. Wani ya sake matarsa saki uku, kun ga saki uku ai babu komai, ba za ta dawo ba ko? Ya sake matarsa saki uku kuma sai ya mutu, yaya za a yi? Shin akwai takaba a kanta ko babu? Da yawa daga cikin malamai kawai suka ce tayi aiki da kawai iddar wato al-mutallaqa, suka ce tabni ala iddatil mutallaqa, tayi gini akan iddar wanda aka sake ta. Me yasa babu takaba akan ta? Suka ce li'annaha laysat zawjatul lahu, ai ba matarsa bane. Duk macen da miji ya sake ta, inda ya sake uku ne ya riga ya wuce, ba za ta yi kome ba, ba za a mai da aure ba, to wannan ai ba matarsa bane, da haka babu wata kaba da za ta yi masa. To amma inda saki ɗaya ya sake ta fa, matar da mijinta ya sake ta saki ɗaya, ku lura da karatun nan fa, matar da mijinta ya sake ta saki ɗaya kenan, zai iya yiwa i dawo da ita, ko saki biyu zai iya yiwa i dawo da ita. Kudin tana cikin idda bata gama ba, sai aka ce ai mijin ya mutu, to wannan matar ba za ta juya daga iddar saki za ta kama yin ta gaba, za ta yi masa ta gaba, saboda ai matarsa ce ba a gama rabuwa ba. Haka Imam Ibn Qudama ya faɗa, Allah ya masa rahama. To haka dai maganganun suke da yawa cikin hukunce-hukuncen ku na mata, Allah ya mana afuwa. Baran dan dakata anan saboda ƙurewar lokaci. Abinda na faɗa dai, Allah shi ba mu lada, wanda ne kuskure ko tuntuban harshe, ina neman afuwar Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.